Kundin tsarin mulkin Najeriya, shafi na 4, 'yancin ɗan adam, sashi na 33, 'yancin rayuwa da rai, kai kake da ranka. Kai da duk sauran 'yan adam a duniya na da 'yancin rayuwa da rai, doka ta hana kisan mutum. Sashi na 34, kowa na da 'yancin rayuwa da girma da martaba, kana da 'yancin rayuwa da martaba domin kai ba bawan kowa ba ne. Dole ka ɗauki duk ɗan adam da martaba da girma, ko kana ƙaunansa ko ba ka yi. Kai ma ka dace a ɗauke ka da martaba da girma. Doka ta hana yi ma ɗan adam mugunta, ko a musguna masa sai ka ce ba ɗan adam ba. Amma idan kotu ta zartar, ko mutum soja ne, ko ɗan sanda ne, ko yana bautan ƙasa ne, za a iya sa shi aikin dole. Doka ta hana a maida mutum bawa, ko a tilasta ma aikin dole. Amma idan kotu ta zartar, ko mutum soja ne, ko ɗan sanda ne, ko yana bautan ƙasa, za a iya sa shi aikin dole. Sashi na 35, 'yancin rayuwa da sakewa, ba matsi ko fitina. Kana da 'yancin sakewa a rayuwarka. Kana da 'yancin rayuwa da sakewa, banda matsi ko fitina. Amma doka ta ba da izini ga hukuma ta hana ka sakewa idan kotu ta ba da izinin a kama ka ko a rufe ka domin ka karya doka, ko ka ƙi yin biyayya akan hukuncinta. Ko kai yaro ne wanda yake ƙasa da shekara 18, ko idan kana da cuta da ke saurin yaduwa kamar ciwon Ebola, ko idan ka haukace, ko idan ka saba da shan ƙwayoyi da giya, ko ana zaton ka karya doka ne kuma ana kan yi maka shari'a. Doka ba ta ba da izinin a kama ka a rufe na tsawon lokacin da ya fi lokacin da za a rufe ka idan kotu ta same ka da laifin. A misali, hukuncin laifin satin shanu a ƙarƙashin doka shekara 2 ne. Saboda haka, idan an kulle mutum na lokacin da ya kai shekara 2, kotu za ta sake shi ba ɓata lokaci. Idan aka kama ka ko aka rufe ka, kana da damar yin shiru, ka ƙi yin magana sai ka tuntuɓi loyanka. Doka ta hana 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su tilasta ka ka yi magana kamin ka tuntuɓi loyanka. Idan 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro suka kama ka, dole ne su faɗa maka a cikin kwana ɗaya a rubuce a yaren da ka sani dalilin da ya sa suka kama ka ko suka rufe ka. Idan hukuncin da ya biyo laifin karya doka ba kashe mai laifin ba ne, bai dace a kamo mutum ko a rufe shi na lokaci fiye da kwana ɗaya. Ba da an kai sa kotu ba, sai dai idan babu kotu a kilomita 40 daga inda aka rufe shi. Idan ya kasance haka, sai a kai sa kotun a cikin kwana 2 ko cikin lokaci. Idan aka kama ka ko rufe ka ba da laifi ba, kana da 'yancin a biya ka diya da kuma neman gafaranka daga gun hukuma. Sashi na 36, 'yancin a saurare ka a kotu. Kana da daman a ji ra'ayinka kafin a yanke shari'a. Kana da 'yancin a saurare ka a cikin shari'a. Kai ba mai laifin karya doka ba ne, sai shari'a ta yanke hukuncin laifin. Idan wani na zaton ka karya doka, shi ke da nauyin nuna kayi laifi, ba wai kai ka nuna kayi laifi ba. Sai dai idan doka ta tilasta ka nuna ba ka yi laifi ba. Idan aka kai ka gaban kotu domin ana zaton ka karya doka, kana da 'yancin a gaya maka cikin lokaci da yaren da ka sani irin laifin da ake zaton ka yi. Kuma kana da 'yancin a baka lokaci da dama da zarafin kare kanka a kotun, ko da kanka ko ta hanyar loyanka. Kana da 'yancin tambayan shaidu wanda suka kawo ƙaranka, kuma kana da 'yancin kiran naka shaidun. Idan baka gane yaren da ake yin amfani da shi a kotun ba, kana da 'yancin yin amfani da masu fasara. Idan baka gane yaren da ake amfani da shi a kotun ba, kana da 'yancin yin amfani da masu fasara kyauta. Idan shari'a ta yanke hukunci, ko kai ko iyalinka na da 'yancin karɓar takardun yanke hukuncin cikin kwana 7. Ba za a same ka da laifin karya doka ba, idan abin da ka yi doka ba ta hana ba a lokacin da ka yi shi. A misali, doka ba ta hana yin kiwo a waje ba a shekarar 2015, amma ta hana yanzu a jihohi da dama. Saboda haka, ba za a iya kama mutum da laifin yin kiwo a waje ba a shekarun da suka wuce. Ba za a yanke hukuncin laifin karya doka da ya fi hukuncin da doka ta tsara a lokacin da aka aikata laifin. A misali, idan laifin satan mutum a shekarun 2013 shi ne kulla mutum na shekara 6, bai dace idan an yanke hukunci. A misali, idan hukuncin satan mutum a shekara 2013 shi ne kulla mutum na shekara 6, bai dace idan an yanke hukuncinsa ba a wannan shekarar 2017 a bashi rayuwar kurkuku har mutuwa ba. Lokacin da za a yi amfani da shi, lokacin da ya aikata laifin ne ba lokacin da aka yanke hukunci ba. Sashe na 40. ‘Yancin taro ko hulɗa da ƙungiyoyi. Kana da ‘yancin hulɗa da jama’an da ka so. Kana da ‘yancin hulɗa da jama’a. Kana da ‘yancin buɗe ƙungiya ko ka shiga ƙungiyar ƙwadago da za ta kare ka. Kana kuma da ‘yancin ka ƙi shiga wata ƙungiya ko ka bar ƙungiyar lokacin da ka ga dama. Kana da ‘yancin buɗe jam’iyyar siyasa ko ka shiga jam’iyyar da ka so, muddin jam’iyyar nan na da rajista a gun hukumar yin zaɓe da ake kira INEC. Sashe na 41. ‘Yancin yin yawo da tafiya a duk ɓangaren ƙasa. Kana da ‘yancin yawo yadda kake so. Kowane ɗan Najeriya na da ‘yancin yawo da zuwa duk ɓangaren ƙasar Najeriya da ya so. Kowane ɗan Najeriya na da ‘yancin yin tafiya da kuma zama a duk ɓangaren Najeriya da ya so, ko a kudu, yamma, ko arewa. Idan kai ɗan Najeriya ne, ba wanda ya isa ya kore ka ko hana ka fita daga cikin ƙasar Najeriya, ko hana ka shiga ƙasar Najeriya. Sai dai, idan ka yi laifi a cikin Najeriya kana nema ka gudu, ko idan Najeriya na da shiri da wata ƙasa, cewa idan mutum ya yi laifi, ba zai iya zuwa ya ɓoye a ƙasar Najeriya ba. A nan kam, doka ta ba ma Najeriya izinin kama mutum ta miƙa shi domin a yi masa hukunci. Sashe na 42. ‘Yancin rayuwa ba bambanci ko tsangwama. Kana da ‘yancin da kowane ɗan adam ke da shi. Ba ɗan adam da ke da ‘yancin nuna maka bambanci ko tsangwama domin garinka, ƙabilarka, ko kai namiji ne ko mace, addininka, jam’iyyar siyasarka, ko don yanayin haihuwarka. Sashe na 43. ‘Yancin sayen fili a kowane ɓangaren Najeriya. Kana da ‘yancin saye da zama a gida ko fili a duk ɓangaren Najeriya da ka so. Kowane ɗan Najeriya na da ‘yancin saye da zama a gida ko fili a duk ɓangaren Najeriya da ya so. Idan kai ɗan arewa ne, kana iya sayen gida a garin Onitsha. Ko ‘yar kudu tana iya sayen shaguna a garin Lagos. Ko mutumin da ya fito yamma na iya sayen gida a garin Jigawa. Sashe na 44. Ƙwace filin mutum. Kana da ‘yancin a biya ka diya idan gwamnati ta ƙwace filinka. Idan ya zama dole wa gwamnati ta ƙwace filinka, wajibi ne ga gwamnatin ta biya ka diyar wannan fili cikin lokaci. Kuma kana da ‘yancin shigar da ƙara a kotu idan baka yarda da yawan kuɗin da aka biya ka ba. Duk ma’adanan da ke ƙarƙashin ƙasa ko ruwa, kamar zinari, duwatsu masu tsada, da man fetur, mallakar gwamnatin tarayya ne. Sashe na 45. Hani ko takura muhimman ‘yancin ɗan adam. Gwamnati za ta iya hana ko takura ‘yancin mutum cikin wasu yanayi na musamman. ‘Yancin rufin asiri da rayuwar iyali. Sashe na 37. ‘Yancin rayuwa da tunani, sha’ani da addini. Sashe na 38. ‘Yancin faɗin albarkacin bakinka da yaɗa labarai. Sashe na 39. ‘Yancin taron haɗin kai da hulɗa da ƙungiyoyi cikin lumana. Sashe na 40. Da ‘yancin yin yawo da tafiya a duk ɓangaren ƙasa. Sashe na 41. Na iya raguwa idan doka ta zartar da haka, domin tsare jama’a gaba ɗaya, ko tsare lafiyarsu da tsaron ‘yancin sauran jama’a. Idan akwai rashin zaman lafiya ko tashin hankali kamar yaƙi, ‘yancin rayuwa da sakewa na iya raguwa in majalisar dokokin ƙasa suka yarda. Sannan kuma, gwamnati ba za ta iya karya dokan da ta hana ɗaura mutum domin laifin da baya rubuce ba. Sashe na 46. Izinin kotun musamman da shirin taimakawa talakawa wajen shari'a. Kana da ‘yancin a yi maka adalci. Idan ka lura cewa ana neman takura ma ko hana ka ɗaya daga cikin ‘yancin da suke sashe na 33 zuwa 46 da ke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, kana da ‘yancin ka je babban kotun jiha ka gurfana ƙara. Idan ka lura cewa ana neman takura ma ko hana ka ɗaya daga cikin ‘yancin da suke sashe 33 zuwa 46 da ke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, kana da ‘yancin ka je babban kotun jiha ka gurfana ƙara. Majalisar Dokokin Ƙasa za su tanaji taimakon kuɗi don a bawa wanda bai da ƙarfin ɗaukan lawyer.